والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليم. لله غوديا تفتك الله منا غودي مسا منا نيمان تمقنسا ومنا نيمان غفرنسا ومنا نيمان قري أغريش دقاء a shararun kawo da mu da munanan ayyukan mu da muke aikatawa na yau da kullum. Duk wanda Allah ya shiryar hakika wannan ba zai bata ba, wanda kuma ya bata ba zai same shi ba sai Allah. Kuma mun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai yake ba shi abokin tarayya cikin ibada. Sannan kuma mun ce da Annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne. Bayan haka ya ku jama'a, Allah madaukakin sarki ya ce, ya ku wanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah matuƙar tsoronsa, tsoron da za ku ji wato kama a sa siyaye a kan rijiya mai zurfi a ce ka taka. In za ka ji tsoron haka, to ka fi jin tsoron Allah fiye da wannan tsoron. Sannan kanku da ku tufaci kuna masu miƙa wuya wajen Allah madaukakin sarki. Miƙa wuya ku shi ne yin umarni da hannuwa bisa abin da ya hana ku. Ya ku mutane, ku ji tsoron Ubangijinku wanda ya halicce ku daga jikin rai guda, wannan ran shi ne Annabi Adamu alaihi salam. Ya halitta daga jikinsa matarsa ita ce Hawwa'u. Daga jikin shi Adamu da Hawwa'u aka daidaita aka yawaita mazaje masu yawa da mata kamar yadda muke. To ku ji tsoron Allah, wanda shi ne kuke tambayar junanku cikin al'amuranku na yau da kullum. Na zamantakewarku da mu'amalarku kuna tambaya a bani don Allah ko a bari don Allah ko kuma zan je don Allah. To ku ji tsoron Ubangijin da kuke yin wannan furuci a kansa. Sannan ku ji tsoron Ubangiji wanda shi ne ya ƙago muku ainihin zumunta, wato a junanku, ware ɗan ware jikan ware kan zumunci, kuma ya halatta muku zumuncin. Lallai Ubangiji ya kasance a gare ku mai kiyayewa ne bisa abinda kuke aikatawa alkhairi ko sharri. Akwai mala'iku wanda suke tare da ku yau da kullum. In ka aikata alkhairi a rubuta, in ka rubuta sharri, in ka aikata sharri shi ma a rubuta, amma shi ana ɗan dakatawa ma ta kuka ka gyara. Ya ku wanda kuka yi imani, ku ji tsoron Ubangijinku. Idan za ku faɗi magana, ku faɗi magana kyakkyawa, kar ku faɗi maganar san rai. Ku duba mai Allah ta'ala ya faɗa, mai manzon Allah ya faɗa, kar ka yi ƙage, kar kuma ka yi sharri ga ɗan uwanka saboda kawai neman wani abu. Sannan ku kyautata ayyukanku. Idan kun yi haka, Allah sai ya gafarta muku zunubanku ƙanana waɗanda ba kwa iya bari. Duk wanda ya bi Allah ya bi manzonsa, haƙiƙa wannan ya rabo ta rabo mai girma, ita ce aljanna gobe kiyama. Allah sa muna ciki. Bayan haka, ya ku yan uwa, mafi gaskiyar zance shi ne wasa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma littafin Allah, mafi shiriya kyakkyawa ita ce shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al'amari kuma mafi buri wanda aka kiro shi aka sa shi cikin addini. Manzon Allah bai ce ba, shi Allah bai faɗa ba, malaman da aka yarda su masu shiryarwa ne ba su faɗa ba, irin ainihin sahabbai. Duk abin da aka kirkira aka sa cikin addini, in bai fito ta wannan hanya guda uku ba, to wannan ya zama bid'a. Ita kuma bid'a ɓata ce, shi kuma ɓata makomarsa wuta ne. Allah ka tsare. Ya ku mutane, ya ku yan uwana da muka taru a wannan masallaci masu girma, wannan hudubar ta mu ta yau tana yin nuni ne akan ka ji tsoron Allah. wanda shi ne mai girma da ɗaukaka. Kuma ku yawan ta istighfari, neman gafara a gare shi, ku ɗambara ko kuma ku fawwara al'amarinku wajen Allah maɗaukakin sarki. Duk wanda ya fawwara al'amarinsa ko kuma ya jingina al'amarinsa wajen Allah, to Ubangiji ya isan masa. Abin da ya sa rudani da yawa yake shiga cikin al'umma, rishin dogaro da Allah da kuma san zuciya. Idan baka dogaro ga Allah ba, sai ka riƙa tsammanin abin da Allah ya ɗora maka na samu zai wuce ka, don haka nan sai ka haɗa da haram da halal kai ta ci. Alhali idan ka haɗa a matsayarka, ba abin da zai gushe maka. Tunda in ka duba wancan hadisi da aka rubuta halitta an kammala ta, to sai a rubuta maka arzikinka da kuma abin da zai same ka. Idan da za mu dogara da wannan, da ba za ka samu ɗan fashi ba, ba za ka samu ɓarawa ba, ba za ka samu cin hanci ba, ba za ka samu ba da kuɗin ruwa ba, dole za ka samu. To amma saboda san zuciya riga ya shiga gaba, shedan na nan sai ya nuna maka sai ka yi wannan ne san samu wata biyan buƙata. To Allah ta'ala, idan ka dogara gare shi, Allah zai baka mafita. Ya ku ƴan uwa da bayan Allah, Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ce a cikin littafinsa mai girma, ya ku wanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah matuƙar tsoronsa. Idan za ku faɗi magana halau, ya ku wanda kuka yi imani, ku faɗi magana kyakkyawa. Abin nufi a nan shi ne, in za ka yi aiki, ka yi aiki kyakkyawa. In baka sani ba, ka tambaya. In baka san aiki yadda yake ba, tambayi, don ka dace da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa manzonsa sallallahu alaihi wasallam. A cikin kowane hali kake, kuma a ko'ina kake, duk inda ka tsinci kanka ciki, ma'aikacin gwamnati kake, ko ɗan kasuwa kake, ko mai sana'a kake, duk abin da za ka yi wannan fakir dige yake. Idan ka yi shi, Allah Ubangiji zai rubuta maka shi. Da yake cewa in kun ji tsoron Ubangiji cikin al'amarinku, Allah zai sanya muku mafita, kuma ya kankare muku zunubanku waɗanda suke ba za ku iya tsallake su ba, kuma ya gafarta muku. Shi Allah shi ne ma'abocin falala wadda take mai girma. An zama da Abi Umama Siddiq radiyallahu anhu, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce na yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubarsa ta bankwana, aikin hajji na bankwana, yana cewa ku ji tsoron Allah, kuma ku yi sallah ku kawo ta da ƙa'idojinta yadda take. Kakka yi tsaye kamar ra'ayin nasu, kamar mutane suna kai abin da ana yi kawai kake yi, a ka tambaya. Kuma ku azumci watan Ramadana, in ya zo kuna da lafiya da ƙoshin lafiya, kuma da gaggu kuke, sannan ku ba da zakat dukiyarku wadda Allah ya baku, sannan ku bi umarnin shugabanninku. Idan kun yi wannan, to sai Allah ya sa ku cikin aljannarsa, aljannar Ubangijinku. Wannan hadisi Tirmidhi ne ya rawaito shi, hadisin kuma sahihi ne ingantacce. Ya ku bayin Allah, wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam, ya ani kai ake faɗa, kai kana kanka da kake ji. Allah ya ce manzon Allah, wastaghfir li dhanbika qul, waji ka gafa, ka nemi gafarar Ubangijinka. Duk da kasancewa shi abin da ya yi da wanda mai ba riga an gafarta masa, amma sai aka faɗa masa, ma'ana dai kai da mai ji kai ne za ka yi ƙoƙarin haka. Wastaghfir li dhanbika, ka nemi gafarar Ubangijinka. Duk wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa cikin aikatawa, sannan ya dawo ya yi istighfari, ya koma ga Ubangiji ya nemi gafararsa, to zai samu Allah shi mai gafara ne ko mai rahama. Babu mai shiga tsakanin bawa da Allah, matuƙar wannan zunubin ka yi shi ka nemi gafararsa. Ya ku bayin Allah, an samu wani hadisi ga ɗan Abbas, yadda Allah tabbata gare su, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mallarin wanda ya lazamci yawan istighfari dare da rana duk lokacinsa, Allah Ubangiji zai sanya wata salaha kyautatawa a gare shi daga dukkan abin da ya sami hinan ƙunci, kuma zai ba shi mafita. kuma sa'an nan daga dukkan abin da yake same shi na bakin ciki shi ma zai sa masa farin ciki sannan Allah zai masa arziki ta inda baya tsammani baka tsammanin ta inda arzikin ka zai zo ba yawan kaya ko yawan dukiya shine arziki ba arziki daga Allah yake sai ya maka shi baka tsammani duk wanda ya fawwara al'amuransa wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala to hakika wannan zai samu ainihin mafita kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin littafinsa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya dogaro ga Allah zai samu fita ya ku yan uwana ku sani lalle Ubangiji ina muku umarni da adalci cikin al'amuranku duka wanda kuke aikatawa ni inda ka tsinci kanka kai adalci fadin Allah madaukakin sarki ya ce lalle Allah ya yi umarni da adalci da kyautatawa da kuma kyautatawa ainihin uba ko ƴan uwa sun makusata kuma ya hana ku aikin albasha wanda baka son kaga ana kana wato a ganka kana yi shine aikin albasha baka so da kuma abin da yake munkari sannan ya hana ku raba kan jama'a a siyasar ku ne ko kuma a magangunan ku ne lalle Allah yana muku wa'azi ko kwa tuntuna ko azantuka aiki shi kamar yadda muka faɗa tun baya san zuciya shine dukkan ainihin ummul abaishin komai tunda shi dan adam an halice shi dama da sha'awa da kuma san zuciya idan ka fi san zuciyarka baka yi hakuri ma ga hakuri ga san zuciya ga kuma sha'awa idan ka yi hakuri ka ba san mutanen kware da mala'iku idan kuma ka ba san zuciyarka ka ba hanyar shedanu kenan da kuma ainihin waɗanda suke kan gare wa Ubangiji to ƙarshen maganar mu dai ita ce muna gode wa Allah madaukakin sarki shine Ubangijin talakai baki daya muna roƙon Allah wannan ƙasa ta ba Allah ka zarar ita lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya mu san wadaga za ta Ubangiji ka wadaga za su abinda yake faruwa a cikin Gaza Allah shi ya san komai ya ba su suke Ubangiji Allah ya taimaki falastinawa masu kokarin kare kansu da kasarsu sa'an nan su wannan yahudawa da suke wannan ayyul al'amari Ubangiji Allah tozartar da al'amuransu ko ina muke musulmai wanda ake tozartawa Ubangiji Allah ka ba mu mota baki daya ka tsare mu daga dukkan ayyuhin mutuna aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa atubu ilayhi.